Masu sauraro kun kamo sashin Hausa na muryar Amurka a shiri na musamman daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja wanda ke zuwa muku a sakamakon rufe wasu sassan babban ma'aikatar mu dake Washington DC. Madina Dauda ke muku maraba da kamo mu kai tsaye ta radio da shafukan mu na yanar gizo kan sashin hausa.com ko voahausa.com. haka kuma za a iya sauraron mu ta gidajen radioan amfani Fara'a Dalal muryar Arewa a Jamhuriyar Niger da kuma Alfa radio dake Kumasi Ghana. Kafin mu shiga shiri na musamman a gyara zama don jin labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cikin yanayi na fushi, masu zanga-zanga sun yi bore a yini na shida kan mutuwar George Floyd a wasu biranen Amurka, lamarin da ya sake haifar da karuwar rangama da 'yan sanda wanda ke kokarin tabbatar da ganin an bi dokar hana fita da aka saka. Masu boren dai sun fita ne a jiya Lahadi. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit da Philadelphia na daga cikin manyan biranen da aka saka dokar hana masu mace fita kan tituna da daddare. Sannan gwamnonin Texas da Virginia sun sanya dokar ta ɓaci a jihohinsu. Banka wuta, ɓarnatar dukiya da satar kayan jama'a da kuma kai hari kan musamman a kan 'yan sanda sun zama ruwan dare cikin daren kwanakin biyar da suka gabata. Masu maci waɗanda suka haɗa da baƙaƙen fata da fararen fata ba wai kawai suna nuna fushinsu kan yadda 'yan sanda ke musguna baƙaƙen fata ba, hadda ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama duk faɗin Amurka. Daga cikin abubuwan da aka ƙona akwai motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati, sannan an farfasa gilasai tare da yi wa wasu wuraren tarihi fentin ɓatanci. An dai ga 'yan sanda da jami'an tsaron soji na musamman sanye da kayayyakin kwantar da tarzoma, yayin da masu zanga-zangar lumana cike da kuzari suka ci gaba da ƙaruwa tun daga ranar Asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba wa jami'an tsaron soji na musamman kan abin da ya kira gagarumin kokarin da suka yi wajen kwantar da tarzoman masu zanga-zanga a Minnesota bayan mutuwar wani ba'amurke baƙar fata hannun 'yan sanda. A cikin wasu saƙonnin Twitter da ya wallafa na ranar Lahadi bayan daren da aka yi tashe-tashe hankula a biranen Amurka da yawa, Trump ya zargi masu tada zaune tsaye da ke samun goyon bayan 'yan adawa waɗanda ya kira su Antifa. A cewar Trump, jami'an tsaron na musamman da ake kira National Guard sun taka muhimmiyar rawa wajen kwantar da tarzomar, kuma ya kamata sauran jihohi ma su yi amfani da su kafin lokaci ya ƙure musu. Trump ya ce Amurka za ta ayyana ƙungiyar ta Antifa a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda. Waɗannan rikice-rikicen sun biyo bayan zanga-zangar lumana da aka fara a sassan Amurka waɗanda suka biyo bayan mutuwar ba'amurkan nan baƙar fata George Floyd mai shekara 46 wanda ya mutu bayan da wani ɗan sandar farar fata ya danna gwiwarsa a wuyan Floyd har na tsawon sama da minti 8. To, a halin da ake ciki, jami'an kiwon lafiya na Amurka sun yi gargaɗin cewa za a iya sake samun ɓarkewar cutar coronavirus sakamakon zanga-zangar kisan George Floyd ɗin. An ga masu zanga-zangar wasu da fuska a rufe, wasu kuma ba su rufe ba, a yayin zanga-zangar da ta mamaye wasu sassan jihohin Amurka cikin kwanakin nan. Yin nesa-nesa da juna ya zamanto abu ne mai wuyar yi ga jama'a a yanayin na zaman lafiya, amma kuma abu ne da kusan ake ganin ba zai yiwu ba a irin wannan yanayi na zanga-zanga. Zan ci gaba da jan hankalin jama'a da kiyaye, domin har yanzu muna cikin tsakiyar annobar. Har yanzu muna da asibitoci da COVID-19 ke gab da mamayewa. Gwamnan Minnesota Tim Walz ya faɗa wa kamfanin dallancin labarai na Associated Press. Haka zalika, magajiyar garin Atlanta, Keisha Lance Bottom, ta lura da cewa cutar na yi wa sauran al'ummomi marasa rinjaye da fararen da ba fararen fata ba mummunar illa. Ministan tsaron Isra'ila ya nemi afuwa dangane da kisan da 'yan sandan Isra'ila suka yi wa wani ɗan Palestine da baya ɗauke da wani makami wanda kuma yake fama da wata lalura ta rashin lafiya. Harbin Iyad Halek, mai shekara 32, a cikin tsohon birnin na Kudus a ranar Asabar ya janye suka daga jama'a, sannan ya sake farfaɗo da kurfe-kurfen da ake yi cewa jami'an tsaro na amfani da ƙarfi da ya wuce kima. Benny Gantz wanda shima prime minister ne na karba karkashin yarjejeniyar raba madafan iko yayi wannan jawabi a taron majalisar zartawa da ake yi mako mako na Isra'ila ya kuma zauna kusa da prime minister Benjamin Netanyahu wanda bai ambaci abin da ya faru ba yayin jawabin sa na bude taron muna musu matukar bakin ciki game da lamarin da ya kai ga harbin Iyad Halak har lahira kuma muna jajantawa dangin sa inji Gantz na tabbata za a binciki wannan batun cikin sauri kuma za a cimma matsaya ɗan uwan Halak sun ce ba shi da cikakkiyar lafiya kuma yana kan hanyarsa ta zuwa makarantar masu lalura ta musamman inda yake zuwa daukan karatu a kullum a lokacin da aka harbe shi
Madalla za mu fara shirin na yau ne da wannan rahoto da ke cewa gwamnatin jihar Niger ta keɓe wasu almajirai guda 30 a cibiyar tantance waɗanda suka harbu da cutar coronavirus domin a tabbatar da lafiyarsu kafin a mayar da su jihohinsu na ainihi ko me yasa sai an killace su ga wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari dauke da cikakken bayani
Gwamnatin jihar dai ta ce wannan yana cikin tsarin maida kowane almajiri jihar sa ta asali da gwamnonin arewacin Najeriya suka shirya a kwanakin baya waɗannan almajirai dai za su share kimanin makonni biyu a wannan cibiya kafin a isa kayarsu zuwa jihohinsu na asali bayan tantance lafiyar nasu kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin yaki da yaduwar corona a jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane yayi karin bayani
mun ga wadansu yara sun kamu da wayannan ciwo to muna fata a cikin lokacin da aka kawo sunan 7-2 za su yi kuma duka biyu da makaidan da aka tsara kenan bayan 7-2 idan akwai wadansu wanda suke da wannan cutar zai bayyana idan muka gama 7-2 kwana 14 ba wani abin ga za mu kwashe su mai da jihohinsu kuma akwai tsarin da aka yi na musamman akwai motocin da aka sa za su kwashe su har jiha da kuma wasika da komai kuma kafin mu dauke su daga nan za mu gama gwamnatin jihar da suka fito a ga mu cewa za mu kawo yara kaza
shugaban kungiyar alarmomin Najeriya Sheikh Hassan Musa Mina ya ce ba su da matsala akan wannan mataki na gwamnati na kula da lafiyar almajiran to amma suna matukar bukatar ganin an kare mutuncin waɗannan almajirai kamar yadda yayi karin bayani
kun ga wannan abu almajiran da gudu a kama su wallahi duk arewa 95% almajirai ne wani ma dan kasuwa ne wallahi zai da yaga kana ba almajiri haka kun san me zai yi zai kashe kudi ya ba malamai ya ce su yi addu'a wani Allah kai rudukulin nasa kai lalatar da shi tunda almajiri zai wulakanta sannan in an ce almajiri ba ana nufin mabaraci ba bari mu gyara almajiri shine wanda yake neman ilimi na alqur'ani
a can jihar Kogi kuwa gwamnatin jihar ce ta musanta billar cutar ta corona a jihar bayan da aka bada labarin samun mutane biyu karon farko dauke da cutar ta corona a jihar Kogin kamar yadda kwamishinan labarai na jihar honorable Kensley Pango ya shaida mun ta wayar salula
A jihar Bauchi kuma takaddama ce ta kunno kai tsakanin jam'iyyar APC mai adawa da jam'iyyar PDP mai mulki akan wani bashi na naira biliyan 100 da gwamnatin jihar ke kokarin ciwowa wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da cikakken bayani
Tirka-tirkan siyasa ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar APC ta adawa a jihar Bauchi da kuma PDP mai mulki a daidai lokacin da gwamnatin jam'iyyar PDP ke bukukuwan cika shekara guda da kwatar mulki daga hannun jam'iyyar APC shugaban kwamitin hulɗa da jama'a da kuma yaɗa labarai na jam'iyyar APC a jihar Bauchi Comrade Sabo Muhammad a ganawa da manema labarai ya ce yanzu neman bashin ya wuce cikin gida sai kasashen ƙetare
yanzu kuma yana so ya ƙetare ma duk faɗin Najeriya ya je wai wata ƙasa har Kuwait ya ce yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan 200 shine in kasa shi a naira ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa Bauchin
gwamnatin ku a sama wato ta tarayya ta ci bashi amma ku me yasa kuke adawa da cin bashin da gwamnatin jihar Bauchi za ta yi
ka san shi shugaban kasa Buhari za a iya yadda da shi za a iya aminta da shi domin yana magana daya kuma yana kokari ya fada wa Najeriya gaskiya shi wannan wanmu kuma jagoran gwamnatin jihar Bauchi a yanzu gwamnatin jihar Bauchi na PDP ba za mu iya lamuntan maganansa ba kuma baya iya magana daya domin duk alƙawarin da babu wanda ya cika zuwa yanzu
kana sanin da cewa wannan ciwon coronavirus ya jawo faduwar kudin man Najeriya wanda yake ba taba ganin sa ba sannan kuma a kasashen duniya ma ya zama to tattalin arziki sun fadi kasawar wasu wanda yake dole ne sai an ci bashi don a gudanar da aiki
to kudaden da yanzu yake shigowa ba mu sani ba kuma me ake yi da su ba mu sani ba kudaden da ake karwa da gwamnatin tarayya da kuma tallafi da yake ta samu a gurare daban-daban domin wannan ciwon da kake magana ciwon zamani na mashakon nan duka ba mu san me ake yi da su ba
amma da martani kan batun jigo kuma uba a jami'ar PDP ya Bauchi Abubakar Dogon Yaro Bibi ya ce adawa abin yi ne sai dai a rinka yin mai ma'ana
adawa dai gaskiya ne adawa amma in za a yi adawa a bita a yadda ya kamata ina ganin bashi ba wata gwamnatin da ba ta cin bashi hatta ita gwamnatin su na kololuwa yanzu ba su sukan da ta ci dan Najeriya ba sun iya kansa ba kuma a yanzu lokacin da muke ciki a yanzu nan yadda man fetur ya fadi barwas to saboda haka ina ne za su samu kudin da za su gabatar da ayyukansu kuma su suka alkawaro wa mazabansu da suka zabe su akan gwamnati dole sai an ci bashi
amma ba ganin yawan cin bashi wato kamar na kasu ne
mu dai gwamnatin PDP a yanzu a jihar Bauchi ta yi aiki fiye da shekara hudun da APC ta zo ta yi cin bashi don a gabatar wa talakawa aiki a biya musu bukatun da suke so ba laifi ba ne tunda duk ayyukan da ya yi a yanzu wanda duka talaka za su mora ne to saboda haka ni na tabbatar maka kaddan saurara za ka gani zan buga duk ba su sukan da former gamman su lead APC gamman da suka a shekara hudu zan buga maka kowane takarda kuma da yadda aka kashi kuma da approval kuma House of Assembly da ba su approval ba da na Najeriya da na kasan waje zan buga shi a jarida za ka gani kuma na tabbatar din jama'an Bauchi suka gani ba za su taba yafan gwamnatin APC ba
gwamnatin PDP mai mulki a jihar Bauchi a wani bangaren bikin cika shekara guda da mulki a jihar ta gayyato yan jarida daga ciki da kuma wajen jihar inda aka shafe tsawon kwanaki uku ana zagayawa da su fadin jihar domin su gane wa idindinan su ayyukan da ta gudanar a sassan jihar daban-daban Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
Madalla Abdulwahab barkanku da jimirin sauraron wannan shiri na musamman dake zuwa akan mita 16 21 da 25 kafin mu ci gaba a shakata da wannan
Sai da kidai anje sarkin Kano sai na biyo duniya sai da diya kuma ku sai ka dogan rani uban mata sai wannan kidin kidin mata ne inna maji ya taka yawa ne sai mu bar su sai sha'anin su mu da mu sai ka dogan rani uban mata sai Mata ku dautura
Madalla a can kasar Niger kuma membobin kwamitin tsaro na Majalisar Jamhuriyar Niger ne suka yi wani muhimmin kira ga gwamnatin kasar domin a inganta tsaro akan iyakar Mali, Niger da Burkina Faso. Wakilin sashen Hausa Sule Mumini Barma ya zanta da dan majalisa Hamma Assa akan wannan muhimmin kira. Ga yadda hirarsu ta kasance,
mun sami ganawa da gwamnatin jaha da makarabai ne waɗanda suke aiki tare da su da sojoji, kwarar hula, Garde National, Gendarmerie, Police National, Oze Fore Duan, duka wanda yake rike da bindiga lalle mun samu wuri-wuri mun zo mun gane su mun yi muhawara da su. Mun san wato doka ta ɓaci akwai matsala, shine kamar in an ka ɗauki zancen masu motuna babura ana iya aiki da shi wajen fannin banna, koko ana iya aiki da shi wajen tattalin arzikin ƙasa, koko zirga-zirga na yau da kullum. Mun yi musu tambayoyi, duka sun ba mu amsoshi. Amsoshin nan su ne yanzu za mu gangamewa duk gaba ɗaya mu gani wace hanya ce ya kamata mu kwatanta ma gwamnati wadda za shi ɗauka bisa ko a sassabta wannan dokar ta ɓaci bisa ga wasu ƙudurori da an ka ɗauka, ko kuma ya zamanto in ba ta da amfanin komi ya zamu a samu a shayi ta.
Shin wace irin shawara ce a gaggauce kuke bayo gwamnati da ma al'umma dangane da halin da ake ciki a yankunan da ke fama da matsalar tsaro?
Lalle abinda muke fata gwamnati yayi kuma za mu gaya masa kamar minista na tsaron ƙasa da minista na sojoji da sauransu da mayan fursunoni na soji, lalle za mu haduwa da su, za mu nuna musu da cewa harkar nan in ana son ta kare abinda ya kamata gwamnati ta rumce idanu ta sai jiragen yaki. Toyota ba ta kore Toyota ta ci galaba. In an ka zo banna na cikin gari kenan mutanen da sun kai banna, lalle jirgi ko kunguruma take ƙasa, akwai yadda za a yi a gane ta da dare da rana kenan. In an kai waɗannan an kai wannan kokarin lalle za a ci galaba. In an kayo can bisa ana hangen su ana biye da su, waɗannan na ƙasa lokacin nan da motoci sai su bi. Yawwa, in anka tare ta anka buge da jirgi saura yan kananan da akwai anka raga waɗannan sojojin sai su zo su ida.
Harkar nan ta tsaro a kwanakin baya akwai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da suka zargi jami'an tsaron Jamhuriyar Niger da na Mali da toye haƙƙin bil'adama a fagen daga. Me za ka ce a dangane da wannan korafi nasu?
Lalle wannan magana mu da mun kashi ta bismillah, abinda zani gaya maka mun sakawa mun halbe wannan zance, saboda lokacin da ake kashe sojojin Niger, lokacin da ake kashe talakawa a zo a yanke a kashe a kone gari, mutane waɗanda adda saura sun baro garuruwansu sun komo wani wuri sun sami malaba. In ka ɗauka nan ɓangaren Talabiri akwai wajen mutum 150,000 waɗanda sun ka bar wurarensu, akwai wajen mutum 50,000 wanda sun ka hito daga Mali sun ka zama Niger kenan. In kai total waɗannan mutane suna cikin matsala, su matsala kawo waɗannan 'yan ta'adda sun ka girkata. Lokacin da an ka karkashe waɗannan sojoji muna jiran waɗannan mutanen ga ƙasashen da sun kai waɗannan maganganu su hito su yi jaje na ɓannar da an kai, kuma su kawo ma manijar wani taimako bisa ga wannan aiki. Da amma yanzu da sun ka ga sojojin Niger sun fara samun galaba bisa ga 'yan ta'adda. A lokacin nan ne za su tsoma bakinsu na cewa droit de l'homme, haƙƙin ɗan adam, wato sun mance da duk ɓannar da an ka yau shekaru da shekaru, ana karkashe mutane, ana yanke mutane, ana har masu garuruwa da sauran sarakuna, wasu har sun bar garuruwan nasu saboda wannan ta'addanci, ba su yi magana ba.
Mun gode Sule. Lokaci yayi da za mu kawo muku shirinmu na a daina shan ƙwaya.
Tukar a sha ƙwaya, ƙwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara. Tukar a sha ƙwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na a daina shan ƙwaya. Sunana Binta Esyaru, jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Sun ku suka ji a shirin mu je gabata, mun tattauna game da illolin matsalar shaye-shaye wacce ta kusan zama ruwan dare a tsakanin al'ummomin kasashen duniya. A wannan mako za mu fita bakin hukumomi akan matsalar miyagun ƙwayoyi. Daga jihar Adamawa a Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya samu tattaunawa da kwamandan NDLEA na jihar, Alhaji Idris Bello.
To alhamdulillah, a kwamanda gashi kazo jihar Adamawa a lokacin da ake kokarin magance matsalar shan magungunan ƙwayoyi. Na farko ya ga wannan lamari na shan magungunan ƙwayoyi a wani shiyataka.
Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda ka sani, muna da shan miyagun ƙwayoyi kamar daga inda na taso a nan jihar Adamawa ɗin ma. Gaskiya akwai matsalan shan miyagun ƙwayoyin nan tunda Liz da zuwa na zagaya da ga wurare kuma da abubuwan da na ji dai. Gaskiya muna da ayyuka da za mu yi nan.
A wannan lokacin da kuma idan ka duba kusan iya cewa duk duniya wani matsala na daga ce wasu ƙasashe ma sun aiwatar da kuma ayyana hukuncin kisa. Amma abun na neman ya garkun dila wai yayin da kuke yaki da su suma kuma suna canza dabaru da ke sa haka.
Ya ce ai dama haka ne ko me dama duk masu muga abubuwa ko menene yadda suka yi ana yagan su ko amene dole za ta canza salo suna canza fasali suna sanya yadda ba za a kama su ba yadda kuma za su yi nasara ka abin da suke. Amma mu ne ba za mu gaji ba, dole mu ci gaba da yi, mu ci gaba da bincike, mu ga sanin menene dabarun su kuma yadda mu ma za mu tura shi wannan dabarun nasu.
Kaman kwanan rahotanni su ne kan kafin don samun nasara wajen nasaru ko samu adadin.
Eh alhamdulillah, tunda gaskiya da zuwa na nan jiha akwai wasu wuraren da aka bayyana min cewa ana sayar da waɗannan ƙwayoyi ko kuma an san wuraren da cewa akwai yaran didde masu tare zone tsayi nan saki a cikin su akwai mayanka nan. Kuma alhamdulillah mun je mayanka, yara na sun je mayanka, an kama mutane. So bayan an kama mutane a nan mayankan, ni ma na je da kaina na je na ga shugabannin wurin, na gayyato su na ofishi na, kuma sun zo nan mun tattauna da shi ƴan mayanka da kuma gidan dambe, akwai gidan dambe ma wurin. To duka dai sun zo nan. Kuma alhamdulillah tun lokacin dai da muka yi wannan aikin har wa yau, gaskiya sai dai godiya ake. Tunda mu ba mu tsaya ba kawai don cewa mun kama mutanen nan, bayan kama su mun ga shugabannin wajen kuma mun gaggaya musu abin da in dai suka ci gaba da bari ana sayar da ƙwayoyi wurin nan abin da zai faru da su, to kuma su ba su haka. To kawai yanzu an fahimci cewa aikin kenan, ba ita aiki a bai ma jami'an tsaro ba kawai su je su aiki su fito. Dole in suka je suka aikin suka fito, kuma da kuke zaune wurin ko kuma kuma dole kuma ku wasu abubuwan da zai sa waɗannan mutane ba za su dawo ba. Alabashi kuma sai a zo a ce ai jami'an tsaro ba su zo ba. So alhamdulillah dai mun yi nan. To banda nan akwai wasu wuraren ma ba zan faɗi su ba dai yanzu, amma su ma muna aiki a kai.
So in shi ka faɗa akwai wasu wuraren da masu ne lamari ne misali za ka tada akwai bakin kasuwa, akwai tasha ko kuma wani kwallon gurin wani da ake ake matakin sanbisa. Me kuke gwa akan waɗannan wurare da waɗannan kuma sanannun wurare ne?
To ba damuwa, ai wannan ma inda muka je shi ma hautan inan wayanka ɗin ai sanannen wuri ne kuma mun aiki wurin. Ka bar waɗannan sanannun wuraren ma insha Allah za ka dawo nan kuma za ka ga yadda za mu yi. Muna dai kai.
Kaman an ɗin da ɗaukan jinka wannan zuwa ne kamar yadda ka faɗo da haɗa da ƙarfi, amma matsalar ita ce sai da kayan aiki ya mutum kayan aiki.
To ba to alhamdulillah dai ka zuwa na jiya Adamawa a halin gaskiya shi gwamnan jihar Adamawa gaskiya yana taimakawa majami'an tsaro, kuma alhamdulillah mun gode mashi. So gaskiya ino da taimakon da yake badawa, kuma da wadda mu ma muke samu daga headquarter din mu muna hadawa. Kuma banda wannan ba, akwai sauran jami'an tsaro nan, akwai joint task force
na hadaka
kan da aka yi na joint task force din nan, da kuma duk da su muke hadawa, kuma wannan aikin da muka yi duk da su muka je da yara na aka je aka yi wannan ayyukan. To haka dai ake yi, Allah lallaba da wannan abubuwan da muke da shi, da shi muke ayyukan namu.
To masu sauraro, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda zamu kawo maku kashi na biyu a ci gaba da duba matakan da hukumomi ke dauka don yaki da wannan mummunar dabi'a ta amfani da miyagun kwayoyi. Yanzu a madadin Ibrahim Abdul Aziz da kuma Julie Levers Gresham wacce ta hada shirin, ni Binta Esiyaro nake muku fatan alheri, huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kar asha kwaya kwaya ko bata da kyau jama'a ku saurara, to kar asha kwaya kwaya ko bata da kyau duban mutanen gida daji suna zance, kwaya ko bata da kyau.
Insha Allahu za mu kawo muku wani sabon shirin a daina shan kwaya a makon gobe. Da baban gida Jibril ya shigo da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar Dizde, daya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa ta majalisar dokokin tarayyar Najeriya sun kasa hutun da suke yi domin dubawa da kuma yin nazari akan bukatar sai karbo wasu basuka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar. A cewar jaridar Dizde, da kudaden da shugaban kasan ke neman bashi daga kasashen ƙetare ya kai na dalar Amurka fiye da biliyan 5.5. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo, daya daga cikin manyan labaran jaridar, da yana cewa yanzu haka masu garkuwa da mutane sun sako shugaban kungiyar Kristoci ta Najeriya reshen jihar Nasara, Pastor Sam Joseph, wanda aka yi garkuwa da shi a makon da ya gabata. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar Vanguard daya daya daga cikin manyan labaranta ta ruwaito wani tsohon shugaban cibiyar kula da harkokin kasashen waje a Najeriya na bayyana dalilan da yasa gwamnatin Amurka ta sawa shugaban bankin Raya kasashen Afirka Dr. Akumi Adishina Ido tare da bukatar ganin an gudanar da bincike a kansa. A cewar Professor Bola, kasar Amurka ta sawa Dr. Adishina tsammani ganin yadda bai aiki da umarnin da kasar Amurka take bashi na zama karam farautar kasar ta Amurka. Tuni dai shi ma tsohon shugaban Najeriya ce Olusegun Obasanjo tare kuma da wasu shugabannin nahiyar Afirka yanzu haka suka bayyana rashin jin daɗin su da sa ido da kasar Amurka kewa bankin Naraya nahiyar Afirka. Kasar Amurka dai tana daya daga cikin manyan kasashen duniya da ke da jari mafi tsoka a bankin. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar The Nation dai ta ruwaito kungiyar gwamnonin tarayyar Najeriya na bayyana adawa da wani mataki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na rattaba hannu akan wata dokar shugaban kasa mai cikakken iko mai lamba 10 da ke baiwa majalisun dokokin jihohin Najeriya 36 da kuma bangaren shari'a karfin iko samun kudaden su kai tsaye daga baitul malin gwamnatin tarayyar Najeriya. Jaridar The Nation dai ta ruwaito gwamnonin na cewa matakin da shugaban kasan ya dauka ya saba sashi na 121 lamba 3 cikin baka na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Jaridar dai ta bayyana cewa matakin da shugaban kasan ya dauka tamkar ragewa gwamnonin kasar karfin iko ne akan majalisun dokokin jihohin nasu da kuma bangaren shari'a. Ita kuwa jaridar Daily Post ta ruwaito kungiyar matasan arewacin Najeriya ne na bayyana rashin jin dadinta dangane da shekaru 5 na baya da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta shafe akan karagar mulki, inda kungiyar ta Arewa Youth Consultative Forum daga shin jagorancin Yarima Shatima ke cewa gwamnatin ba ta buka wani abun a zo a gani ba, musamman ma dai ta bangaren tsaro, da yanzu haka ke ci gaba da ta'azzara musamman a yankin arewacin Najeriya. Babangi Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin ɗaukacin ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda ke sallama da ku. Mu huta lafiya.